To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Laraba a kan mitoci 16-21-25 a jamhuriyar Niger ana jama'a biyu a Afrik tashar mu da ke yamai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Nomad da Saroniya da Dalol da Niya Kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Tare da fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan tsakiyar birnin Washington DC Ali Mustafa na Sakkwato ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku marhaban lale ga shirin nan na yanzu da zamu bude da kanin labarai.
To shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na alfaharin gwaji na farko da kasar sa ta yi na wani makami mai linzami na nahiya zuwa nahiya. Shugaban Amurka Donald Trump na sa ran samun kyakkyawar tarba yayin da ya isa babban birnin kasar Poland a yau dinnan Laraba. Sannan kasashen Pakistan da Afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai daya kan yan ta'adda.
To gaishe ka Ibrahim. To bayan labaran duniya muna da rahotanni ko kuma rahoton da ya kunshi ra'ayoyin masana kan bukatar samar da takardar kuɗi bai daya a duk kasashen Afirka ta yamma. Haka na da ke kuwa?
Wata kasa ta fi wata kasa kwazo na da wata kuma kasa ta fi wata kasa karfin tattalin arziki. To idan ka zo kai kuɗi na bai daya kai musu daraja daya, to kaga akwai kasashen da za su cutu.
To a jamhuriyar Niger kuma gwamnati ta kori wasu shugabannin kananan hukumomi amma fa ba kowa gamsu da matakin nan ba.
Ba cewa gaba ɗan su duka wajen 266 duka lalaku ne.
Abin da ya ɗarme mini kai ya aka yi su aka kori wa'annan magajin garin sai kuma aka bar majalisa.
To za mu kuma je jihohin kudu maso gabacin Najeriya mu ji abin da suke cewa da yadda suke ƙara janyewa da gaba da goyon baya ga maganar Biafra.
My reaction is that they should pray for peace. We don't want separation. We should join us together as one Nigeria.
To duk wannan za su zo muku kuma tunda yau Laraba ce muna da shirin na himma akwai kuma ra'ayoyinku na ima amma bari mu kuma ba ku labaran duniya ku sha tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na alfaharin gwaji na farko da kasar su ta yi na wani abun da yayi kama da makami mai linzami na nahiya zuwa nahiya ICBM a takaice a jiya Talata. Kim ya gaya ma wani gungun masana ilimin kimiyya da fasaha cewa Amurka za ta yi bakin cikin samun abin da ya kira wani kunshin albishir yayin da take shagulgulan zagayowar ranar samun yancinta a cewar kafar labarin gwamnatin kasar ta Koriya ta Arewa ta KCNA. Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami mai linzami mai lakabin Hwang Song 14 a jiya Talata daga wani filin jirgin samanta da ke daura da kan iyakarta da China. Jami'ar kimiyyar soji ta Koriya ta Arewar ta ce makamin na Hwang Song 14 ya yi tafiyar kilomita 933 sannan ya cilla sama na tsawon kilomita 2,802. Makamin ya fantsama cikin tekun Japan bayan da ya yi tafiyar minti 30. Ƙwararru Amurka sun ce bisa ga irin kwarmadaddan lawalin da makamin ya iya bi, ga dukkan alamu yana iya isa Alaska a Amurka. Kafar labaran ta KCNA ta ce Kim Jong-un, wanda fuskarsa ke cike da alamar farin ciki, ya yi kira ga masana ilimin kimiyyar kasar da su rinka aika ma Amurka abin da ya kira ƙanana da kuma manyan kunshin saƙonni. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fitar da wata takardar bayani mai tabbatar da cewa gwamnatin ta kaddamar da koko gwamnatin Koriya ta Arewar ta kaddamar da wannan makami la shakka, inda har yake cewa gwajin abinda ya kira wata sabuwar barazana ce ga Amurka da kawayenta da ma duniyar baki daya. Kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa kuma na sirri game da matsalar ta Koriya ta Arewa da daren yau dinnan Laraba. Kuma Tillerson ya ce za a ɗau wani tsatsauran mataki kan Koriya ta Arewar.
To shugaban Amurka kuma Donald Trump yana sa ran zai samu kyakkyawan tarbo yayin da ya isa babban birnin kasar Poland a yau dinnan Laraba a zango na farko na ziyarar kwanaki 4 da zai kai can nahiyar ta Turai. To sai dai kuma shugaban Amurka wadannan zai fuskanci irin damuwar da ake ta nuna a cikin nahiyar ta Turai game da wasu daga cikin manufofinsa da shelanta. Ciki har da kalamansa kan ita kungiyar tsaro ta NATO da kuma shawarar da ya yanke ta ficewa daga yarjejeniyar kare muhalli ta Paris ga kuma yadda yake ta bayyana goyon baya da yabon shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Trump da zai yi babban jawabinsa na farko ne a bainar jama'a game da nahiyar a dandalin Krasinki da ke can birnin Warsaw, wanda wani wuri ne na musamman matuƙar tasiri ga 'yan ƙasar Poland ɗin waɗanda kan tuna shi a irin wato ya jajircewa da suka yi wajen bujeriyar masalan mulkin kama karya. Fadar shugabancin Amurka ta White House ta ce shugaba Trump zai jaddada aniyar shi ta kare babban burin NATO ɗin na samar da tsaro. To amma zai kuma sake jaddada bukatar shi na cewa sauran membobin NATO ɗin dole su kala azama wurin kawo gudunmawa ga asusun kungiyar. Ana kyautata zaton Trump da zai nemi ya daidaita al'amura ganin yadda ziyarar da ya kai Turai a watan Mayu ta zama kamar bambara kwai bayan da gargaɗi shugabannin ƙasashen da ke kungiyar ta NATO kan rashin bayar da isasshen gudunmawa.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Pakistan da Afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai ɗaya kan 'yan ta'adda a ɓangarorinsu na kan iyaka, a cewar jami'ai a yau ɗinnan Laraba. Wata babbar tawagar haɗin gwiwa ta jam'iyyun Amurka ƙarƙashin jagorancin Sanata John McCain ita ce ta taimaka aka cimma wannan jituwar yayin da ta kai ziyarar Islamabad da Kabul a wannan satin. Sanatocin na Amurka sun ce babban kwamandan sojin Pakistan, Janar Kamar Javed Bajwa, ya amince da matakin haɗin gwiwa na daƙile ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Duran, a cewar wani bayanin da aka yaɗa a ƙasar ta Afghanistan bayan tattaunawar da aka yi ranar Talata tsakanin shugaba Ashraf Ghani da tawagar ta Amurka. Takardar ta ruwaito Sanata McCain na cewa sun buƙaci Amurka ta zama mai sa ido da kuma tantance wannan aikin, yayin da yake tattaunawa da shugaba Ghani kan shawarar da Afghanistan ta bayar game da batun.
To mun cillo muku labaran duniya ne daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da na wakilinmu da ke Lagos, Babangida Jibril, da ke duba bukatar samar da kuɗi iri bai ɗaya a tsakanin ƙasashenmu na Afirka ta Yamma.
Bayan kammala taron na ƙungiyar haɗakan ƙasashen Afirka, shugabanni da sauran 'yan kasuwa daga nahiyar ta Afirka na ci gaba da bayyana bukatarsu na ganin an samu kuɗi na bai ɗaya da kuma kawo ƙarshen ba da biza ga 'yan ƙasar na Afirka domin samun sukuni na ziyarar irin waɗannan ƙasashe ba tare da tsangwama ba. Na baya-bayan nan dai shi ne kiran da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi na ganin an samu kuɗin bai ɗaya tsakanin ƙasashen yammacin Afirka da ma na Afirkan baki ɗaya. To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan shawara na tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da ma sauran 'yan nahiyar ta Afirka? Dr. Dauda Muhammad Kontagora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Wannan shawara da tsohon shugaban ƙasa ya bayar, wannan ba sabon abu ne, an daɗe ana wannan kiraye-kiraye da kuma ba da shawari cewa ai kuɗi na bai ɗaya a ƙasashen Afirka ta Yamma. To amma masanan tattalin arziki suna duban cewa akwai abubuwa da ake la'akari da su, musamman ƙasashe suna iya zuwa kamar tarayya na ƙasashen Afirka ta Yamma su taimaka ma juna ta hanyoyin kasuwanci da shiga da fici saboda arzikin su ya haɓaka. Amma yin kuɗi na bai ɗaya shi kuma yana da nashi matsaloli, musamman akwai abin da ake la'akari da shi na cewa ƙwazo da tattalin arzikin ƙasashe da suka haɗa na Afirka ta Yamma ba iri ɗaya ba ne. Wata ƙasa ta fi wata ƙasa ƙwazo, na da wata kuma ƙasa ta fi wata ƙasa ƙarfin tattalin arziki. To idan ka zo kai kuɗi na bai ɗaya kai musu daraja ɗaya, to kaga akwai ƙasashen da za su cutu.
Shi ma a ɓangarensa dai Alhaji Aliko Dangote ya bayyana buƙatar ganin an kawo ƙarshen ba da biza ga 'yan ƙasar domin su samu sukunin zirga-zirga na gudanar da kasuwanci. Yanzu haka dai matakai kai da kasashen nahiyar Afirka daidaiku ke dauka na bunƙasa tattalin arzikin kasashen su da kuma tsaro na haifar da cikas ga kasashe makauta. Yanzu kama da matakin da Najeriya ta dauka na hana shigowa da wasu kayayyaki ta kan iyakokin Najeriya musamman ma mota da kuma shinkafa na haifar da nakasu da tattalin arziki ga kasashe irin su Jamhuriyar Benin da Togo. To koya ɗan kasuwa na irin waɗannan kasashe yake ji game da matakan da gwamnatin Najeriya ta dauka na hana shigo da wasu kayayyaki musamman mota da kuma shinkafa ta kan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Benin? Tambayar kenan da laiwa Alhaji Muhammadu Maniru na Kura, ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa ƙasar ta Jamhuriyar Benin kuma shugaban al'ummar Hausawa dake Birnin Kwatano.
Wannan al'amari ya shafi dukkan al'ummar Najeriya da suke zaune ƙasar Benin da kuma waɗanda yake suna shigowa suna fita, tunda dama abin da yake kawo su harkoki ne na kasuwanci yake kawo mutanen mu na Najeriya a wannan ƙasa ta Benin su siye kayan da suke zuwa a kai boda a tsallakar da shi. To tun dai da wannan al'amari ya kasance tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Benin, abubuwa gaskiya sun koma baya, kowa yana jin jiki sosai sosai don akwai mutanen ma da sun haƙura da harkokin sun koma Najeriya saboda sun ga ba za su iya ba, wasu dama a gidan haya suke kuma sun kakkama ofis ga ma'aikata suna biya, ga ga ba za su iya ba suka koma gidan Najeriya. Gaskiya abun akwai matsala sosai.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko irin wannan matakai ko shawarwari da tsofaffin shugabanni da ma wasu shugabannin na nahiyar Afirka ke baiwa kungiyar AU zai yi tasiri wajen kawo ƙarshen tsaiko da ake samu na kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar Afirka. Baban Yanci Primary Amurka daga Lagos.
To a gaishe ka Babangida, muna so yawa shirinmu na dare mu bude layukan wayar mu yi muku wannan tambaya. Ban sani ba ko kun ga faifan bidiyo din nan da aka warwatsa kwanakin nan na tsohon gwamnan jihar Yobe Bukar Abba Ibrahim tare da wasu ƴan mata a cikin wani daki da aka ce na otel ne. Wato muna so mu tambaye ku ne, ya kuke ganin halin tarbiyyar shugabannin da aqidar kaulin bala amali, wato a ce a yi kuma su ba za su yi abin da suka ce ba, da kuma musamman kalamin da ya na cewa shi kadai abin ya shafe shi bai shafi jama'a ba? To za mu so mu ji ta bakin ku kan wannan al'amari. Yanzu bari mu je ga wakilin mu Lamido Abubakar Sakkwato mu ji abin da ya kalato daga mutane da ya magana da su a jihohin Ibo kan bukatar kikiro kasar Biafra.
Biyo bayan zafafan kalamai da ya bijiro tsakanin 'yan kudancin Najeriya da 'yan arewacin kasar, inda shugabannin kabilar Ibo da masu ruwa da tsaki a yankin suka gudanar da taruka daban-daban na baya-bayan nan, musamman wanda suka gudanar a garin Asaba na jihar Delta da kuma jihar Enugu, da nuna nisanta kansu daga batun kafa kasar Biafra. Dangane da hakan ne na ji ta bakin 'yan kabilar ta Ibo, shin da gaske ne sun rungumi zaman lafiya? Ga abin da ke cewa wannan tace:
My name is Ogochiku Okan. Instead of running around or going from one place to another, we just stay in peace.
Kuma fasar zaman lafiya muke yi ba kafa a kasar Biafra ba. Najeriya ta ci gaba da kasancewa kasa daya, al'umma daya. Shi kuwa wannan yace:
My name any Igbo come back to his home, any Hausa go back to his home.
Wannan yana cewa ne ba ma goyon bayan wannan taro, duk dan kabilar Igbo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya ya dawo gida kudu, yayin da su kuwa 'yan arewacin Najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar. Saboda a taron ba a kira jagoranmu ba, Mr. Enamdi Kanu, mu Biafra muke goyon baya. Wannan tace:
My reaction is that they should pray for peace. We don't want suppression. We should join us together as one Nigeria.
Tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatar zaman lafiya, ba ma bukatar raba ƙasa. Taron dai shugabannin na kabilar Ibo sun bayyana watsi da kafa ƙasar ta Biafra, inda shugabannin suka bukaci a sake sabon fasali ga ƙasar ta Najeriya, gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasar dai, da ƙungiyoyi irin su Ohanaze duk sun amince da zaman lafiya. Honorable Faisal Lawal shine mai baiwa gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha shawara kan baki da ke zazzaune a jihar, kuma ya bayyana fahimtarsa.
Yana dai da kyau da aka yi wannan taron, musamman arewa suna gani kamar mutanen nan a damu manyan, musamman manyan da gwamnonin magana ba ta dame su ba. To yanzu dai sun yi magana sun nuna ai su ba ta da wannan mutanen.
Alhaji Attahiru Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma kusa a cikin jam'iyyar adawa ta PDP, ya bayyana ra'ayinsa akan dambarwar da ta taso ta raba ƙasa da kuma batun sake fasalin Najeriya.
Waɗannan abubuwa da mutane ke cewa a raba ba ai wannan ai wannan ai wannan duk abin da ya kawo wannan abu rashin adalci wannan gwamnati da ta shigo yanzu ba ita ce gwamnati ta fara mulkin kasar nan ba amma ba a taba irin neman araba 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 sai wannan gwamnati dan gaga misali Obasanjo shekara 8 yana mulki akwai jihohin da ba zabe shi ba lokacin da ya taho da Jigawa da Sokoto Zamfara da Kebbi ba PDP suka yi ba amma Obasanjo ya rungume wannan jihohi abin da ya kawo PDP ta kai kawo da mutanen duk yadda za ka zo in ba a samu shugaba ba wanda zai dauki duk kowa da Najeriya ne daya da su gare shi ba za a samu nasara
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
An gaishe ka Lamido rahotonmu na uku kuma na ƙarshe a taskar rahotonninmu daga Niger ya fito inda Yusuf Abdullahi yake duba mana rahoto ko kuma abin da ya faru bayan da aka koro su shugabannin kananan hukumomi yayin da su suke korafi kan yadda aka yi kora
A taron majalisar ministocin bayan nan da ne gwamnatin Niger ta dauki matakin korar shugabannin kananan hukumomin shida da kuma soki majalisar mashawartan jihar Bilma shugabannin kananan hukumomin sun hada da Muhammad Muhammad Illo magajin garin Engal da Hassan Kurma magajin garin Gamu da Musa Matashi magajin garin Gugaram da magajin garin Kure Ali Amadu da kuma magajin garin Karma Abbasu Yakuba da mataimakin sa na biyu Nuhu Haruna gwamnatin da ta Niger bata bayyana dalilan korar waɗannan shugabannin kananan hukumomin ba amma ana kyauta zaton cewa korar ta su tana da nasaba da almundahana da dukiyar ƙasa kamar yadda shugaban ƙasar Niger Isufu Mahamudu ya taɓa yi wa shugabannin kananan hukumomin hannunka mai sanda a wata ganawa da yadda su a kwanakin baya cewa duk wanda ya san ya ci dukiyar ƙasa to yi kokari a mayota dai cikin shekarar 2015 ne wa'adin shugabannin kananan hukumomin ya kammala amma gwamnati ta ƙara musu wani sabon wa'adi na tsawon watanni shida har ma so biyu kafin daga bisani majalisar dokokin Niger ta amince da wata ayar doka ta baiwa gwamnati damar sake sabunta wa'adin shugabannin kananan hukumomin har sai lokacin da ta samu damar shirya wani sabon zabe dokar da Lawali Adamu shugaban kungiyar MAP yace bata dace ba
ba muna mun ka zo mun ka ce shugaban kasa hidda su ba sakamako nuna bincike da anka kuma wannan sakamako na bincike duka meri babu wanda bata da mushkila in ka dauka cikin meri 10 da kazak samu guda wanda bata da mushkila kana shi yasa mun ka ce duk wani cukucuku a tsaida shi duk wani kewaye kewa a tsaida shi a faɗa mu gaskiya juna ayi matalakawa adalci in wanga lokaci na wata 6 nan sauran mota 2 ina gani ko kwana 45 shi shige a tsaida duka inda konsai yake duka konsai na Niger ba su da wani hujja ba su da wani matsayi cikakke na siyasa dukan su sun taka doka duka babu su fita doka duk wata takarda da kaji an ta anya vote gara ne na cuta ɗan siyasa da danhura ta ɗan siyasa
ana sa bangare Fodisi da Hamidu shugaban kungiyar da ake kira kulawar rayuwa cewa yi ba taro aka zama daya ba inda yayi kira ga gwamnatin Niger cewa ta ci gaba da bambanta dan duma da dan kabewa tsakanin shugabannin kananan hukumomin na Niger
ba cewa gaba ɗan su duka wajen 200 da 66 ko da 7 duka lalaku ne a adiba a gani duk wanda ya zama wannan komin komin innan 267 inna na Niger adiba a gani dukkan markin babban markin da aka samu yayi rubutiki yawawar dukiyar umma a ce mishi kai dakanta wannan duke da ka gani ba taka ce ba ta al'ummar Niger ce ta karkara mutanen karkani
to sai dai a cewar Alhaji Idi Abdu shi ma mai fashin bakin al'umuran yau da kullun a Niger bai kamata ba laifin ya tsaya ga shugabannin kananan hukumomi kawai ba
shi dai a tsarin na doka mayor din ba shi bane yake tsari zartarwa yake konsai din wannan majalisa ta garin ita ce take guna da ta ce ga abin da za a yi to abin inda ya dame mu ne kai ya aka yi su aka kori wa'annan magajin garin sai kuma aka bar majalisa tunda mayor bai iya wani abu sai da majalisa dan a tsarin doka ɗan majalisa suna iya kore shi to kenan in dai mayor yayi abin da za a kore shi to a gama shi kenan da majalisa a kore su
wannan dai ba shine karo na farko ba da gwamnatin Niger ke daukar wani mataki a taron majalisar ministoci na kore shugabannin kananan hukumomi ba Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Niamey jamhuriyar Niger
a gaishe ka Yusufu kuna jin shirye-shirye rahotanni da sauran abubuwan da ke zo muku daga sashen hausar Amurka a Washington DC yanzu karfe 11:20 na safe kada ku manta yau za mu ba ku dama ku ga mana ra'ayinku bayan da wani bidiyo ya bayyana inda aka ganshi tare da 'yan mata a wani hotel da aka ce hotel ne tsohon gwamnan jihar Yobe Bukar Abba Ibrahim ya ce shi kadai abin ya shafa bai shafi jama'a ba ya kuke ganin wannan abin a matsayinsa na shugaba kuma musamman da kaulin bala amalin da shugabanni suka yi game da tarbiyyar su yanzu ga shirin mu na
imma ba ta ga rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta ga rago. Shirin da muka saba tattaunawa da dan da ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau ma bakon namu dan asalin jamhuriyar Nijar ne, kuma bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa. To da farko zamu so mu ji da wa muke magana ne.
Assalamu alaikum, wala Ibrahim, ni ne Sale Muhammad, mai lakabi Sale Agada, wanda dukkanin Harisu Boro Pennsylvania a nan Amurka. Ina fatan alheri ga duka ƴan uwa, kuma ina musu sallama da tabbacin alheri da ke cikin ga wata Allah tabbatar mu da sharri da ke cikin shi Allah tsare mu baki daya. Ina gaida ƴan uwa da abokan arziki duka gaba daya, ina gaida su.
Nace tun yaushe ka zo Amurka ne?
Na zo Amurka na
1999 kenan.
1999 hudu ga watan Nobamba na shigo nan ƙasa Amurka.
Tun daga lokacin kake nan ko ka koma gida?
A'a, ban koma gida ba, ina nan tun wannan lokaci nake nan yanzu. Ina da cikin shekara na 18 da nake yanzu.
To wace sana'a malamin man yake yi?
To yanzu da muka zo muna dan bige-bige, muna dan dawo ayyuka, yanzu kuma muka koma muna dan harkan motoci kadan kadan kwa. Muna dan
harkan motoci kamar yaya, wani iri?
Kamar mu dan saya, ana tura ma ƴan uwa, kuma wasu na dan tura wanda ya ga wani dan mota shi ɗaya biyu yana so ya turo, kuma mu saya mu aika mai.
Waton kasuwancin mota kenan?
Yanzu dai kasuwancin mota ne nake yi.
Tun wani lokaci ka fara wannan kasuwancin ko tun da ka shigo abin
da kake? Ina da shekara 13 zuwa 14 ina wannan harkar ta kasuwar mota.
To kan ka fara kasuwar mota wace sana'a kai ko wani irin aiki
kai? Kan in fara kasuwar mota na yi aiki ne kamfani.
Wani irin kamfani?
Kamfani, akwai wani kamfani nan da ake ce ma Tri Tampa, nan na dan yi aiki kamar na shekara biyu. A can farkon inda na fara zama Girisbo, na fara zama Caroline Dinar, can na zauna na yi wani aiki wani kamfani Liberté, inda suke saida kamar kayan gida ne ake saida, can na fara zama. Daga can kuma da na ga Allah canza mini mazauni, na dawo nan na baro can din.
To tun da ka kwashi yanzu shekaru 14 kana sana'an sayar da motoci, ka sai nan ka aika da su Afirka. Afirka wace ƙasa kake aikawa?
To, ka san dai inda Afirka da ka motsa daga nan Kwatano za a ce. Daga Kwatano kuma a ce Najeriya, tunda Najeriya ita ce ai Amerika Afirka gaba daya, tunda komi in ka in mota miliyan guda ta shiga Kwatano kenan, ina ga 100,000 ne za su yi fara, saura duk Najeriya za su shiga.
Najeriya kenan kake aikawa?
To, Najeriya muke dan tura, muna tura Lagos daga kuma Kwatano.
Kana da shago ne ko kuma wurin sayar da motoci ne a can, koko dai mutane ne suke aiko?
A nan kamfani ne gare mu wanda ake ce mai Wadata.
Shi ya Wadatan ke aiki?
To, ana dai kamar ka san aiki dai ne, tunda yanzu ka san komi ya ba irin na da ba ne. Ana dai haka nan, ana dan zama hakuri a biya haya, a dan samu abin da aka riƙe iyali, shi ne yanzu zaman da ake ciki. Ka san yanzu kasuwa, tun aka mai da kasuwan nan, aka ce sai an kai kaya ba a sabi da Kwatano nan, komi ne yanzu shiru ne, sai dai a hankali alhamdulillah za a ce.
Me yasa kasuwan ta yi ƙasa ne ko ko
wani abu? Ta yi ƙasa tunda harkar canjin nan ya tashi, shi yasa komi yanzu wanda za su sayan ba abinda za a kana muna ana canji naira 160, naira 150, sai kai naira 400. Ai kaga ba mutum duka bane ke iya abin gan yanda za a yi.
To da mota nawa kace sai kake aikawa da su, yanzu kuma nawa kace sai kake aikawa da su?
To kuma wannan ai in na ga ya kanan ban iya sanin motar da nake saya ina aikawa, tunda abu ne ba na ba wanda ake saya bane da yawa kwa. Kaga inda wani kamfani ne wanda yake da ƙarfi a ce ka sai kamar mota 100 ko abin ga ana dai saya kadan dai kamar 10-20 haka ana dan samu ana dan maleji.
Amma malamin mota ba ta tsada ne nan haka kake sayan haddama kake cewa
mota ka san mota nan ba abinda babu, in kana dala ka 200 ma ana kana iya samun mota. To amma yanzu in ka ba mutum mota kyauta daga nan, ai ka ba shi aiki ko? Idan ka ba mutum mota kyauta daga nan, yanzu a ɗaukar maka ita daga nan 675 zuwa Kwatano, in Lagos ne 775, in ka ba mutum mota kuma idan Lagos ne za a aura mai ita, in kamar 2004-2003 ko 2005 za a auna mutum ita 1,400 ko 1,500, ai ka ba shi aiki ko?
Kwarai.
To ka gani, saboda mutane suna ganin mota ko kyauta ka ba mutum mota nan ba kokari bane ka mai wahala ce ka bashi
ba burge shi kai ba
ba baka burge shi ba kwan maka aika mai naira shi dollar din shi 400 ka hi taimaka mai
to Allah salim mun dan garin zakata anan domin ko lokaci ya muna halin nasa a cikin shiri na gaba mun dora masare a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Allah salim mun dan agares da Julie Gresham wata zai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin iko Allah
kuma da lamala da muna bin ka bashin ci gaba wannan hira na tabbata tun da ka dauko mutum motoci da kai su Afirka zaka samu masu sauri kari to yanzu ga ra'ayinku
Sakonmu na farko ya ce muna kira ga gwamnatin jihar mu ta Zamfara da ta binciki zarge-zargen da ake yi wa kwamishiniyar lamurran mata da yara kanana Hajiya Bilkisu Ibrahim Ahmad na karkatar da kayan abinci da ake warewa gidan marayu domin sam bai kamata gwamnati ta runguma hannu irin waɗannan zarge-zarge suna yawo a tsakanin al'umma ba tare da gudanar da cikakken bincike ba sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara sai kuma sakon da yazo daga hannun Isa Lawal Girgir dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya Yace assalamu alaikum BOA Hausa ina kira ga mai girma sanata Bukar Abba Ibrahim da ya dau matakin zuwa kotu don wanke kansa daga zargin yin lalata da wasu ƴan mata sai kuma wannan sakon yace Allah ya sa mutuwa hutu ce ga marigayi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile tare da dukkanin al'ummar musulmi baki daya mu da muka rage Allah ya ba mu sa'ar ta mu idan ta zo sako daga ba'ajin kungiyar murya talaka ta kasa rashin jihar Kebbi Ali Usman Taka lafiya birnin Kebbi da tukur babar radio Matankari da Alhaji Haruna Makeri Aleru sai sako na gaba yace assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku ba mu dama dan mu yi wa kungiyar tarayyar Afirka ta AU fatar alheri akan kammala taranta a yau da fatar Allah ya ba kungiyar halin aiwatar da kyawawan kudurorin da ta dauka a wurin taron wadanda ake sa ran za su ciyar da Afirka gaba matuka sako daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri sai sakon Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe yace salam BOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga kasashen Qatar da Masar da su zauna da junan su lafiya dan Hausawa na cewa abinda kunciyar hankali bai kawo shi ba to tashin hankali ma ba zai kawo shi ba
to a gaishe ka Nazir Bari mai da kurin Ibrahim ya ba ku labari a takaice.
To a takaice shugaban Iraki Haidar Al-Abadi ya jinjina ma sojojin Irakin kan abin da ya kira wannan gawurtacciyar nasara a birnin Mosul duk da yake ana ci gaba da fafatawa kan ISIS a tsohon sashen birnin na Mosul. Abadi ya yi jawabin ne jiya Talata a lokacin hira da manema labarai ta sati-sati a birnin Bagadaza. Ya ce cikin ƴan kwanaki masu zuwa za a maida hankali ne kan yadda za a tsugunar da waɗanda suka guje ma muhallansu. Sojojin Iraki sun yi tattaki cikin baraguzan cikin birnin na Mosul jiya Talata bayan da suka gama kwato unguwanni a ranar da ta gabata. Yayin da Prime Minister ke jawabi mayakan ISIS na ci gaba da turjewa a tsohon sashen birnin na Mosul. Inda rashin hanyoyi masu fadi ke hana manyan motocin yaki da wato kayan yaki kutsawa gwamnatin Iraki ta fara yakin sake kwato birnin ne a watan Oktoba
a gaishe kamar Ibrahim Juma'a nan zamu daga aya sai mun da muku da karfe 9:30 na daren yau agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad 8:30 agogon Ghana inda muke fata ka muku sabbin shirye-shirye da rahotanni kafin mu tafi muna son mu yi wa mutanen Najeriya karin ta'aziyya na rashin dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile da aka yi jana'iza jirgiya a Kano haka ita ma Hajiya Ladidi Abdullahi dake Zaria zazzau muna mata ta'aziyyar suwar mahaifiyarta Allah ya musu wato da Allah ya wucika ita ma Allah da ya ji kansu su duka ya rahamshe su mu kuma ya samu cika da imani kada ku manta za mu bude layukan mu na radio Anjima mu yi maganar video din nan na tsohon gwamnan jihar Yobe Bukar Abba Ibrahim da kuma maganar shugabanci a Najeriya yanzu ga tawagar yau da Governor da Safinatu da Maryam da Daniel za su shigo su dauki wurin sai Anjima